من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na Al-Nur da ke nan Wuse Tu Abuja, don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum, muna masu farawa da tabbatar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya kuma ba mu ikon aikata daidai. Dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi. Dukkan abin da ke cikin na hani ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da kuma nisantarsa. Muna ƙara ƙasƙantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba ɗaya, ya ba mu ikon maƙwabtansa a gidan aljanna. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Idan zan tuna daidai, yau za mu tashi a kan daidai darasi na 87. Muna cikin babi na nawa? Babi na 52 a wani bugu shi ne babu ma ja'a fi aikin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babi ne yake cikin bayanin rayuwar Annabi Muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi. Babi na 52 a wani bugu, za mu tashi a kan darasi na 87 insha Allah, kuma mun ci karfin littafin insha Allah a rundi saura kaɗan ne a nan gaba. Allah ya ba mu ikon sauke shi. Yau idan zan tuna, muna cikin watan Jumadal Ula ko shekara ta 1442 na wannan wata. Yau safarin naku ya yi yawa. Watan da ya gabata nawa ga wata yi? Bisa ga sanarwa Sultanul Muslimin shi ne watan Rabi'ul Thani ya kare a kwana nawa? Ya cika 29 na ga aka sanar, 29 ya cike sanarwa duk. To, haka muka ɗauka yau zai zama kusan 6 ga watan Jumadal Ula ko?
ko kuma abin da ya kama da haka shekara ta 1442 kamar yadda bayan sallar magriba yanzu imam jamil hafizahullahu ta'ala ya shaidar da mu akan abin da ya shafi aiki da face mask wannan abin da muka rufe fuskokin mu da shi takunkumi kenan da Hausa ko kuma bil hakika ya amsa sunan sa takunkumi ne ba kunko kwato in ka saki zaka san an takura maka da mun shine manufar a takura mana din amma ta bangaren ne taimaka mana don kare lafiyar mu da rayuwar mu insha Allah ta'ala ga duk wanda yake bin alƙaluma na NCDC wato hukuma ta kasa da ke kula da cututtuka da kuma ministry da ke kula da kiwon lafiya da kuma kwamiti da ke hidima a kai zai fahimci babu ƙoƙo kwanto cewa an shiga kusan second wave na COVID-19 pandemic wato gaba na biyu na cutar kamar ta dawo kenan muna neman Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita mana ita dukkan nasibu da muka sha yi a baya akan jarrabawa na farko na wanda yake mai imani idan ya ɗauki dukkan matakan da zai iya sai ta zo da tsautsayi ya bar duniya muna fatan Allah zai karɓe shi a matsayin shahidi ne amma fa wanda ta kama shi ba da ganganci ba dole mu kiyaye mu ɗauki matakan da aka ce mu kiyaye don kare rayuwarmu da lafiyarmu kuma mu sani fa mutum ya yi ganganci ya cutar da waninsa da cutar ta halakar da shi ya fi ma hatsari ba akan cutar da kansa shine hatsarin in ma a kanka ne ko kai da zai tsaya da sauki amma hatsarin kada mu zama sanadin cutar da wani in cutarwan ya faru babu ganganci da sauki amma hatsarin kuma shine a samu ganganci a ciki Allah ta'ala ya kare mu daga ganganci ta kowane irin bangare don haka ina aiki da wannan dama na yi nasiha da cewa da Allah dukkan abin da aka saba tunatar da mu na aiki da takunkumi na yau wanke hannu sanitizing hannu kokarin aiki da ba da tazara gwargwaron inda ya dace a wurare da yin addu'o'i uwa uwa da ya shafi azkarus sabah azkarul masa da makamantan su duka mu kiyaye in aka ji alamar dan duru-duru a je a yi gwaji a duba shin akwai a jikin mutum ko babu duk waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci wajibi ne mu yi gwargwaron abin da za mu iya abin da ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala zai ji tunci al'amarin kuma al'akhadhu bil asbab muhimmin abu ne a musulunci al'akhadhu bil asbab sahabbai sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da al'akhadhu bil asbab wajen sanya sulke a filin yaƙi ya rufe ƙirjinsa saboda kada a harbe shi dukkan akhadhu bil asbab ne shine ka dogara ga Allah amma dogaro da Allah kuma sai ya tunkuɗa ka kai duk ɗaukar wasu matakan da zai takaita maka faɗawa cikin halaka gwargwadon abin da Allah ta'ala sa za ka iya yi shi duk waɗannan al'amura ne da suke muhimmai kuma abin hatsari gare mu shine mu a Najeriya kusan komai ya zo sai mun yi ta kace na ci duk duniya an wuce matsaloli da yawa daga an faɗa ko a fahimta amma mu ɗabi'ar mu ne ko menene sai an yi musu mutum zai alwala an kace masa yi alwala mu bi sallah to in kai aka sai maka musu wani ma sai ya fasa ya dan ƙara minti biyar ya ɓata maka lokaci so da Allah mu yi hankali shi mu kiyaye ga'idodin da suka dace yana da matukar muhimmanci kuma masallatai a ƙara sa ido a wannan gaba a ci gaba da yin salloli cikin taimakon Allah amma a rika ganin duk matakan da ya shafi aiki da Christmas da Allah a rika sawa kada a rika cirewa inda hali mutum ya rika zuwa masallaci da darduwansa ya shimfiɗa ya ɗauki kayansa ya wuce saboda inda za ka sa goshi ba ka san waye ya yi wani atishawa a wurin ko yawunsa ya zuba ko abin da ya kamata wannan ba kuma musamman waɗanda suke daga cikin iyayenmu ko ƴan uwanmu da suke da wasu underlying illness wasu cututtuka a jikinsu masu tsanani ko wanda aka ga wasu sajiri da ya shafi wani muhimmiyar gaba mu kiyaye mu'amala da su ta ɓangaren da za mu cutar da su organs guda biyar a jikin mutum suna da matuƙar muhimmanci da su life threatening organs ne kamar brain kamar lungs ɗin mutum kamar heart ɗinsa kamar liver ɗinsa kamar kidney waɗannan guda biyar duka idan mutum yana da wata matsala mai girma tare da su yana daga cikin abin da idan wannan cuta ta shiga in ba Allah ne ya sauwaka ba akan samu jarabawa mai girma so duk waɗannan abubuwa mu kiyaye su kuma uwa uwa mu dogara ga Allah mu yi addu'a zuwa gare shi Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan fitina ɗin da wannan annoba ɗin kuma gashi an fara samun rigakafin ta a duniya muna fatan insha Allah inda nisan fada wanda yake mafi ingancin Allah ya sa iso zuwa gare mu wanda kuma bai da inganci to Allah ya kare mu daga aiki da shi saboda shi ma rigakafi da irin jarabawa ta sa wani lokaci din ba ai sa ba to Allah ya sa da mu mu sa shi yasa lokaci babu gaggawa wajen agwada da mutum mutum sai ya kaffa sai wanda ya aminta da shi da sauran su yasa lokaci da muke zama dan kuran bayan sai ya amfani to Allah ya taimake mu dai ya sa mu yi lafiya na biyu sati da ya gabata mun yi addu'a mai tsawo anan akan ƴaƴan mu da aka sace a cikin karamar hukumar kankara a jihar Katsina kwanaki kaɗan da suka wuce labari ya tabbata cewa an same su adadin in ba na manta ba an ce kamar 344 muna aiki da wannan dama mu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bayyana su a duk time da aka yi nasara wanda ya cancanci a gode wannan farko shine Allah saboda duk wani abin da kaga an yi nasara da taimakonsa ne idan babu taimakonsa ba abin da za mu iya nasara a rayuwa so muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bayyana su kuma muna kara godiya gare shi na Allah ya kara kare ƴaƴan namu da mu gaba ɗaya a ko'ina muke waɗanda suke da hannu wajen taimakawa yaran da suka bayyana ta kowane bangare Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai waɗanda kuma al'amarin kula da tsaro yake hannunsu Allah ta'ala ya taimaka musu wajen tsayawa a yi wandaka a kan kare dukiyoyi da rayukan al'umma Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gaba na gaba kamar yadda aka saba shine abin da ya sauka na tambayoyinku insha Allah wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina fatan malam yana lafiya insha Allah ina lafiya tambaya da ita ce kamar haka a suratu tauba Allah ya ce ya sanya watannin musulunci guda 12 tunda aka halicci sama da ƙasa amma me yasa ba a fara amfani da shi ba sai lokacin sayyidina Umar to ina ga yayi critical thinking ne kuma sai abin ya kauce masa yayi tunani mai zurfi amma kuma sai ya zama abin da ya fada haka ne amma kuma sai ya karkata shi ta bangaren da bai gane ba kamar da ka fara a cikin suratul tauba idan na fahimta wace aya ke ne ke nufi inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allah a wannan aya surat at-tauba aya ta nuna da muke no to zai zama 36 ko zai zama suratul tauba aya 36 Allah ya faɗa shi inna iddatash shuhur lalle adadin watanni inda Allah a wurin Allah 12 shahara wata 12 ne a cikin littafin Allah sai kira yawma khalaqa samawati wal arda kamar yadda haka yake a magana da cewa kuma zamanin sayyidina Umar aka fara aiki da watannin wannan ba gaskiya bane watanni na musulunci al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada awwal jumada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da an zulhijja wadannan guda 12 fiyayyen hadisa ya aiki da su ai ga hadisi sun fi shurin barka yana magana akan afdalus siyam shahrul lahi al-muharram ko ba hadisi bane man sama ramadan imanin wati zaman gofira lahu غفلنا 10 ايام ما من ايام الامل الصالح في احب الى الله خير من هذه الايام مثالي اكوي سدا داما من صام رمضان ثم ادبه 6 دكا سمك تي با ايكي دسو با ودان مثالي ني كاد ان يي ايكي دسو ا زمانين فيين حديثا صلى الله عليه وسلم ابندا كاكي سو كاتي شي ني ا زمانين سيدنا عمر اكا فارا ايكي د ايرجن شيكارا ودان ايرجن وتني ني amma kirgin shekara zamanin sayyidina Umar aka fara kamar da yake cikin al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir rahmatullahi alayhi mujalladi na 3 number 251 har zuwa 252 zuwa da 3 ya yi magana a kan kissar yaushe aka fara aiki da hijira kalanda shi ne mu ce yau hijira shekara ta 1442 to wannan irgen shekara da aiki da hijiriya hijira daga makka zuwa madina shi ne zamanin sayyidina umar aka fara radiyallahu anhu kamar da ibnu kasir rahmatullahi alaihi ya kawo haka imam al-bukhari rahmatullahi alaihi a cikin al-jami' as-sahih a hadisi na 3934 in ka duba sharha da ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi cikin fathul bari karkashin hadisin yayi magana akalla shafi biyu yana bayanin me hikimar fara irge daga hijira abin da ya faru zamanin sayyidina umar aka fara irge daga hijira wato make reference way a ce bayan hijira wannan shine ya faru daga baya amma kirgen watannin zaman sahabbai da ke yin halitta sun yi aiki da su abin da ya faru a shekara ta 16 bayan an yi hijira shine bayan wafatin jiyayyen halitta da kamar shekara 6 a wata riwaya ta ce shekara zai kai 17 bayan hijira wata ce 18 sabanin magana a waɗannan uku ne 16, 17, or 18 after hijira sai mutane biyu suka zo gaban Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akan wani yarjejeniya da suka yi ɗayan bai cika wa ɗaya ba sai sayyidina Umar bai tambaye shi yaushe ku yarda da cika sai ya ce mun yi alƙawari da shi zai cika mini a watan Sha'ban sai ya ce na wace shekara sai ga gana ganiya na bane ya ce a'a na bare ya ce a'a sai ya gagara ganiya saboda a lokacin babu wani kirge da suke aiki da shi da yake ba da reference na kirgen shekara da ce a ɗaya da ta wuce ko biyu ko uku amma watannin akwai su to in kace Shawwal muka sai a ce Shawwal din wani shekara to sai ka shiga rubani amma ba wai rubani akan watannin ba watannin ba su da matsala amma kirge da za a riƙa yi to sai sayyidina Umar ya tara manyan sahabbai ya shawarce su radiyallahu anhum yace ya dace mu samu wani reference point da inda za mu rika kirge mu dauko shi daga farko mu ce shekara ko ɗaya da ta wuce ko biyu ko uku sai kowa ya kawo ra'ayinsa da fahimtar sa wani ya ce mu yi daga nan da aka fara wahayi a Makka wasu suka ce a'a mu yi mu nemi daga yadda aka haifi shiyayyen alaihi sallallahu alaihi wasu kuma su ce a'a daga asalin ran da aka fara saukar da Qur'ani wasu su ce a'a mu fara daga ran da aka fara aikin hajji a cikin al'ummar mu suka yi ta kace na ta akai sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai yace yana ga yafi dacewa a faro daga ranar da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina me dalilin sa da wannan saboda dukkan gwagwarmayar addini hijira na da matukar muhimmanci saboda shine asalin turning point na kafuwar addini don hijirar ita ta bada foundation na samun dauna ta musulunci a garin Madina so da haka nasarar da hijira ta kawo Allah ne kadai ya san adadin so da haka yace duk abu na tarihi da muka bara iya da muhimmanci amma tabbatuwan addinin nan ya samu karfi ne dalilin hijira so sai suka amince aka yi tarayya akan mu rika kirge daga hijira ran da aka tashi daga Makka aka daura zuwa Madina kuma a kirgen ba wai idan aka ce za a fara da hijira za a fara ran da aka bar Makka ne ko ran da aka isa Madina saboda an yi kwanaki da yawa a magana mafi inganci daga ran da ke yin halitta ya fita a Makka ake fara girgi shine yana daga kafa ya fita a Makka to daga ranar aka fara girgi saboda ai tafiyar da yake yana cikin hijirar lokacin da kake tafiyar yake tafiya da sahabbai daga Makka zuwa Madina wannan ma bangaren hijira ne so da haka sai aka dauki bari a rika kirge daga ran da ya bar Makka ya kamo hanyar Madina to anan ne sai aka fara girgen shekara da wannan shekara ta 16 ko 17 ko 18 bayan hijira sai aka dawwana shi daga nan sai ya zama sahabbai ka'ida su ne in za a yi magana sai a ce shekara 20 bayan hijira shekara 19 bayan hijira shekara 18 bayan hijira to sai zama wannan shine ake make reference daga shekarar da aka fara girge ba watan ba waɗannan watanni guda 12 ai da su fiye yin halitta yin azumin wata ramadana da su yi aikin hajji da su sahabbai suka yi doka kake nan ai ba wai watannin ne ba aiki da su ba watannin nan suna nan tabbatattu ne abinda aka yi wannan lokaci shine make reference ne wacce za a fara kirgi a musulunci mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba wanda ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri amin ya hayya kai. To wannan da yau kan ba wanda yau iyaye na da zuriya ta addu'a kuma iyakacin su guda biyu kenan. To Allah ya bi kan iyayen mu da malaman mu da zuriyar mu da malaman ba dai wanda mun a cikin biyun dai kan mu kuma a wurin mu kai wa iyayen mu addu'a ta duka mana inda dai za ka yi to kai wa iyaye ya fi muhimmanci saboda su suke da buƙatar addu'ar fiye da mu a yanzu mu lokacin da muka koma zuwa ga Allah ayyukanmu suka tsaya to a lokacin za mu shiga cikin sahun wanda suka fi kowa tsananin buƙatar addu'a da ba yanzu ai akwai daman a ci gaba da yin ayyuka da alheri da muke fata in an dace Allah zai karba wanda wannan karatu ya ɗaya daga cikinsu kenan ayyuka na alheri da ake yi na sha gaya muku duka ayyukan da muke yi lalume muke a cikin haske ba a duhu ba Allah ya saka muku da alheri inda yanzu a ce muna da yaqinin Allah ya gafarta mana Allah zai wahala muku darasin nan a yau Allah ya ce in a yanzu ina da yaqinin an gafarta wallahi kuna da aiki ba zan ce ba zan karantar ba amma to sai kun shirya kun darasin kawai dai mutum rashin tabbacin me zai Allah ya gafarta masa muke ta kame-kame a hasken kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk inda Allah ya sa idan aka dace aka karba to mun huta yau amma an gafarta yau darasin yau an gafarta mun ba zai yi a yau din ba sai daga baya za muku announcement bayan dalin suna huta kuma na yi walima ta murna amma ba haka kawai kuma in ci gaba da darasin ba imanin sahabbai ne ya kai a gafarta musu take su ƙara ba ma wai su yi maintaining ɗin aikin a yadda aka saba ba su da yake imaninsu ya kai geji in an gafarta musu ma ƙarawa ai suke yi amma mu a nan harafin in yau za a sanar da an gafarta mana kuma ya ƙinan ne kowa wallahi shiga za ka gyara maɗan duniya ai dama rashin yaƙinin ne to sai ka kayi wani sassa-sako sai ana fita sallah ka zauna a kofar gida ka ke tafiya magana wani ya taɓa kai sha bala'i kai baka san an gafarta mana ba haka za mu yi ta yi to shi yasa akwai hikimar Allah da yasa a wancan zamanin ne kadara nasi ya ce an gafarta musu amma mu ɗan baya saboda rauni sai aka bar mu a haka kuma ga wahayi ya yanke sai mu yi ta yi mu yi ta kokari muna lalume a haske sai mun je lafiya in Allah ya taimake mu sai ya ga ashe an yi nasarar ba a sani ba ake ta ƙara ƙoƙarin kuma rashin sani shi ya taimake mu to Allah ta'ala ya sa duka mu dace tambaya na ita ce malam ya halatta ana karɓowa kuɗin fensho na mutum idan ya mutu domin ciyar da iyalinsa shin malam hakan ya halatta ko bai halatta ba muna son don Allah malam ya mana bayani Allah ya ji kan iyayen malam da suka rasu ce ya yi addu'a ashe ya yi Allah ya saka ba da alkhairi kuma ka yafe mun zargin da ne daga farko na ce ba ya yafe Allah ya ban gani ka yi haƙuri ya yi addu'a don Allah ya saka da alkhairi akwai littafin Tuhfatul Muhtaj mujalladi na 8 namba na 382 sun yi bayani akan cewa minhatul wafat da ta'awidul wafat da makamantansu dukkaninsu a ƙa'ida suna shiga cikin dukiyar gado ne wato death benefits ko compensation na rasuwa ko kuma wani haƙƙin mamaci da ya wani aiki aka biya shi a wurin aiki ko fansho fansho aikin da ya ne ake tattarawa duk bayan lokaci aka tara masa so duk waɗannan abubuwa a ƙa'ida suna shiga cikin abin da mamaci ya bari ne don haka haƙƙi ne na magana mafi inganci a ci a raba su a gado ba a ci gaba da cefane da su ba saboda in an raba a gado za a ba wa duk wani magaji haƙƙinsa amma in aka ce za a yi cin abinci ne to me zai yi wa ne wani wanda bai da haƙƙi ya zo ya cin abincin ya koshi ya bar magadan shi yasa malaman fiqhu saboda tsoron kada a shiga cikin cin dukiyar maraya ba tare da haƙƙi ba in ka ga yadda suka wahalar da kansu wajen bayani akan abincin da mamaci ya rasu ya bari zai kaji tausayinsu ka ce lallai an hana ido bacci don a fito da mafita a kai saboda in ka duba ƙur'ani da sunna an kai maƙura wajen tsoratarwa akan cin dukiyar marayu daga cikin ka duba Shehu Khalil rahimahullah ya ce mutum ne ya rasu an gama tuka abinci a gidansa za a raba sai ya rasu ya zaɗa abincin sai ya ce sai a raba abincin gwargwadon yadda ake raba gado للذكر مثل حظ الانثيين sai a duba haƙƙin uwa da uba a ba wa uwa gwargwadon raba sai aka ce masa to garin da ba a tuka ba fa sai ce shi kada a tuka ni sai a yi mai sai a raba shi a gado su magadan mai za su ci sai ya ce to ai sai sa sunna ta karantar da mu kai abinci gidan da aka yi rasuwa kamar yadda fiye yin halitta ya biya iyalansa rasuwar Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai aka ce to abincin kaddara an yi talge ga shi a tukunya ga kuma wani a cikin ƙwarya za a zuba a tuka yayi za a yi da shi sai ya ce talgen ya fita a gado amma nan ƙwaryar gado ne amma shi talgen ana iya cire shi a gado a lokacin in akwai tsananin bukatun abinci in ku aka ɗauki na ƙwaryar aka tuka to shi ma dole sai a raba shi yadda ake raba gado duka mai wai don tsoron kada a shiga cikin waɗi da Allah ya kira na cin dukiya ana ayi halin abinci da yake a gida wanda bai taka kara ya karya ba ko ake da bukatuwa na necessity da dole idan makwabta ba su kawo ba ba a samu wani tallafi ba to yana iya yiwuwa a ci shi amma kuma ana gamawa da gaggawa sai a tara dukiyar a raba ta idan aka tara aka raba in wani ya ce a ci nasa sai a ci gaba da ci mafhum sai wannan yana da matukar muhimmanci amma a zauna a bar dukiyar mutum ya rasu shekara 30 ba a raba ba a zo a shiga rikici wasu magadan sun rasu wasu ƴaƴan su ne wannan ba daidai bane a shari'a yana da kyau a gaggauta raba dukiya ta gado al'amari ne mai muhimmanci wanda yaga zai yafe wanda suke masu rauni amma dai a tabbatar an yi mai an raba idan mace na da juna biyu suka ce in babu yaqinin me yake cikin da sai a bar rabon namiji guda daya in an haifi namiji sai a ba shi in mace ne sai a ba ta haƙƙin sauran kuma sai a kara raba shi gwargwadon yadda zai zaga kan kowa bisa ga wannan fraction na rabon da ake ba wa kowa wannan shi ne ka'ida wallahu ta'ala a'lam ci gaba da amin da karatunmu a cikin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa sallam na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi za mu tashi a darasi na 87 insha Allah ta'ala daidai kan wani hadisi to me farkon hadisin babi na 52 haddathana Umar bin Isma'il bin Mujalid bin Sa'id haddathani abi an bayan bin Bishr an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqul إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبل حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضأ كما تضأ الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يأزروني في الدين لقد خفت وخسرت إذا وضل أملي وانا حديثي هي الجامع الصحيح إمام البخاري حديثي نادبو أكد تريبا فإذا عشرين لتقفز لغا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعد لغا بابنسا شين إسماعيل بن مجاهد لغا بيان بن بشر لغا قيس بن أبي حازم قال يتي سمعت سعد بن أبي وقاص نادي سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه يقول لنا شيئا سونا سعد بن أبي وقاص مشهور سونان إيا لجسكين صحابي الأشرة المبشرون بالجنة الأشرة المبشرون وانا لو بتاعك أن يقول سكولا شيئا المبشرون بينما المبشر سيدي المبشر in ka ce al'ashara al-mubashiru na shi ne goma da suke bushara kaga ai ba su suke bushara ba sai dai al-mubashar huwa alladhi bushira bi hadhihi al-bushara wanda aka masa bushara sai ya zama mubashar ala ismul maf'ul mubashir kuma wanda ya bushara so da haka su al'ashara al-mubashiruna ne goma da aka musu bushara da ne da aljanna to suna duniya magana da ne daga farko ke dan tasu tun suna duniya Allah ya turo sako ta bakin da baya ƙarya baya kuskure bakin as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa sallam cewa ku ɗan aljanna ne babu wani labari a duniya da kunne ne ji dai kai wannan labarin da shi tun suna duniya Allah ya duba zukatan su yace an gafarta muku irin sayyidina Usman radiyallahu anhu a mataci uku nasu ya tabbatar kai sai an gafarta masa rijiyar garin Madina da yace duk wanda ya saye ta ya bada ruwan ta fi sabilillahi makoman su aljanna sayyidina Umar ya bude taskar sai huto da kudi ya saya fi sabilillahi aljanna na nawa na biyu na uku annabi yace duk wanda ya sponsorin jaisul usra makoman su aljanna sayyidina Usman ya kare shi har annabi yace ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da sayyidina Usman ya yi radiyallahu anhu ba zai cutar da shi ba har abada ko me yayi i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar da ke saukar Hatib ibn Abi Barzah farkashin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu adwi wa adwakum awliya mumtahina aya ta farko ku aikata abin da kuke so Allah ya yafe muku sahabbai kenan kada duniya Allah ya ce yi abin da kake so wata niyyar Bahaushe ya ce wallahi wata ta daga cikin makwabta ina wanda take a makwabtar wani makwabci ai ma kowace miya ne ma take makwabtar ba wata sai dai ka ji labarin wannan ai ta wuce makwabta labarin ta muke ji su ne sahabbai amma a haka mutum na cikin wannan zamanin wani sai bude baki ya zage su a haka wani zai bude baki ya zage su a bashi gidan haya ya tibiya a bashi a wurin yarinya mace ya walakanta ta ya hana ta abinci ya fita ya ci cinya da haka gari ya bata miya da kuka ya zo wajen mai shayi ya ci bashi ya tibiya kuma a haka abin da sai mika sai ce wai sayyidina Abubakar wai ya kace sai filin wai wai familin manzon Allah kai ka dila da ce ka zo a wannan zamanin ka zagi wadancan mutane kuma kace wai addini kake su ne fa isnadin da addinin ya zo mana su ne salsalar da addini ya zo gare mu lokacin da yayin halitta ya ce ku isar da sakon da kuka ji wallahi akwai sahabban da har Afirka suka zo suka rasu babu ke ta balle mashin balle mota balle jirgin kasa a wata kissa a cikin sahabbai uku ba su gona zafi har kanin barna ya zo da kafa suke yawo don mai isar da sakon Allah amma nan nan shi ku kuma dan godi Allah ya kansa yayin da su kauye nawa ne har da addini ne saboda addini kauye nawa ne har yanzu ma ku zama a cikin kaje kaza da kokaro har yanzu akwai su saboda an gagara yin aiki to shi ku kuma dan godi fa Allah ya kansa su ma din baye baye ne wancan fa sahabbai ake magana wadanda ga ayoyi sun fi shurin masaki da Allah ya ce ya gafarta musu to Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yana cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutane goma da aka musu bushara a janna wadannan su ne imamu da sai mu ce Allah ka samu addamshin su amin kuma wallahi daidai ne yawa duk inda sahabbai suke a lafiyar Allah mun amince mu je wajen wallahi mun amince ko ina aka yi su Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu mun amince da wuri wannan su ake neman danshin su radiyallahu anhum amin ya kulu ya ce a wannan hadisi babin yana karantar da hukuncin rayuwa da manzon Allah ya rayu a ciki da sahabbansa ne ya ce inni la awwalu rajulin ni ne mutum na farko in ji Sa'ad ibn Abi Waqqas a haraka daman fi sabilillah wanda a filin daga ya fara zubar da jinin makiyin Allah a inda shari'a ta amince shi ne na farko huwa awwalu rajulin in ji shi na biyu ce wa inni kuma lalle ni la awwalu rajulin ni ne mutum na farko rama da ya jifa bi sahamin da me fi sabilillah yayi me harbi da me ya harba kibiya fi sabilillah ko ya jifa da me da mashi a tafarkin Allah kaga ya kira awwal sau nawa sau biyu shi a aikin alheri ka zama al-awwal a aikin alheri yana da falala shi yasa dukkan kokarin mu a aikin alheri muna iya samun lada da ya kai na sahabbai a wani aiki game da sahabbai suka nuna amma ba zai taba yiwa darajar ka da tawa ta wuce matsayin sahabbai ba kana iya samun ladan da ya bi nasu amma ba za ka samu darajar da ya bi nasu ba saboda me saboda su ne na farko shi sa ka ga a musulunci ana respectin waɗanda suka rigayi kowa sai ka ga an ce falala al-muhajiruna sai kuma me al-ansar sai kan al-muhajirin da Qur'ani yake kira al-ansar malaman Qur'ani suka ce babu inda Allah ya kira al-ansar gaban al-muhajirin duk Qur'ani sai ya kira al-muhajirin yake kira ne al-ansar da su riga yayi kuma shi yasa Qur'ani bayyana mana ko ciyarwa kuka yi ba za ku kai waɗanda suka yi a wancan karo din ba wani ya bani misali min babin nifa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal kaga ai wadanda suka yi la yastawi minkum ba za su zama daidai da cikin wadanda suka yi me suka ciyar fi sabilillahi suka yi gwagwarmaya ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd sun fi wanda suka yi a baya wani sura kenan na'am suratul hadid ne ko aya ta daure rama aya ta goma kaga yace ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma wa kullu wa'ada Allahul husna dukkanin su Allah musu alƙawarin aljanna da al-muhajiruna da al-ansar in dai ka ci da sharuɗin sahabbai kai sahabi ne don Allah maka alƙawarin aljanna mu kuma bisa ga tarbiyar mu duk abinda Allah ya mutu alƙawari ba ma zargin sa akai sahabbai suna iya kuskure ba ma'asumai bane amma gaban nan kaga kuskure din zaka kirga kuma zaka samu alheri miliyan daya to mutumin da ya alheri miliyan daya kuskure a guda daya ya dace a zarge shi amma dai abin da zan tunatar da kai tunatar da kai in muna zargin sahabbai sai mu tuna cewa kuma akwai baranar da sikelin da aka auna musu da shi za a auna mana a ranar ne zaka ga ranar indillaci yadda aka auna Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu haka za a kira ka garbati ko dan juma ko isa a dora mana so ya dace mu ji da kanmu ne ba mu tsaya muna musu hisabi ba kanmu ya dace mafu tsayi ya ce wala kadira aitu ni hakika na ga kaina akhzu ina yaki fil isaba menene isaba na'am na'am kuna magana kuna tsoro ko sai rika maganan kasa kasa na'am me isaba wani na magana kana ce a boye ko takungumin yana da me isaba wani ya fara fil isaba min ashabi muhammadin fil isaba wato asalinsa da kalma ne mushtaqqa da ake cewa usbatun daga menene usbatun idh qalu li yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun kaga wa nahnu ay wa nahnu jama'atun alal bi ma'ana jama'a da mafiya yawa dunal ashara da adadin su bai kai mutum goma ba wannan cikin surat yusuf aya ta nawa kenan wani hannu usbatun aya ta takwas kenan so da haka ina cikin yan adadin jama'a biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara daga cikin sahabban manzon Allah sallam muka fita muna yaƙi ma na'kulu illa waraqa shajar ba ma cin komai sai ganyen bishiya a jeji babu biredi balle a sabu gurasa balle da sabi a karya da kwai da biredi da ci babu walhubula hubula kuma nau'i ne shi ma na bishiya wannan an yi abin da ake cewa al-ittilaf ne a larabci zikrul khas ba'd al-am inda an tsaya illa waraqa shajar yayi amma sai aka ce walhubula da kuma nau'in bishiyan hubula saboda an gaya maka ita bishiya ce mai kaya da ba ta da dadin ci kana cin ganyen kamar kana cin acid sai aka ƙara gina maka har wannan bishiyar sun ci a filin daga ba wai sun ci tuwo ne da aka surfa ko sun ci pizza ba ko kuma sun ci fefe su ganye suke ci ba a dafa shi ɗanye hatta ta ƙarra har ashdaquna har ya zama ashdaq nan kuma ta ciki da baki ta gaba waɗannan kuma sun daga ciki ta ƙarra har ne ta ƙarra har daga kalmar al-qurhu ne wato ya bani kalmar qurhu da ke nufin ciwo a Qur'ani iyam saskum q قرح فقد مس القوم قرح مثله جزاك الله خيرا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله idan har ciwo ya shafe ku to sani wadanda suka rigaye ku su ma a tabbacin Allah sun ji ciwo din shine alqar to hatta bakin mu daga cike tsatsage wannan cikin wannan sura ma Ali Imran aya ta nawa 140 iyyam saskum qarhum faqad massal qawm qarhum mithl wa tilka alayyam nudawiluha bayda ma 140 to suka ce hatta ta qarhat ashdaquna har bakin mu saboda cin ganye mai acid har bakinmu daga ciki ya tsatsage shi bakin tsatsage waye muna fidin daga ganye muke ci danye wa inna ahadana hatta dayanmu la yadhu yatsubuna yayi bayan gari kamata da ushatu wal badir yana yin bayan gari kamar yadda ainihin akuya da rakumi suke bayan gari sai mutum yayi bayan gari dan shi a dindin kula kamar kashin rakumi ne ko na akuya saboda mai saboda abincinsu muke ci sai bayan gidan ya koma bayan gidan dabbobi kawai in mutum ya tashi in karshe da sai akuya ce ta ce maka mutum me dalili saboda mutum ya ci abincin akuya wa asbahat har aka waye gari banu asad wata kabila ne banu asad ya azruni fi din ai shine yuwabbihuni har suka waye gari suna zagi na inda sa'ad ibn Abi Waqqas aka sauran su banu asad sai aka waye gari suna ta zagi sa shi da yake al-ashara daga cikin al-mubashsharuna bil janna sai lokacin sayyidina Umar dalilin zagin sai sayyidina Umar ya tura shi garin su shi ne cikin Kufa ya je da musu gwamna a Kufa dan zamanin sayyidina Umar ya tura gwamnoni to Sa'ad ibn Abi Waqqas mai wannan certificate na aljanna shi aka tura Kufa ya zama gwamna da yaje shi Kufa ya zama musu gwamna bayan lokaci sai suka fara masa batanci mutanen Kufa suna zagin sa suna aibata da suna masa kazabi har akai matakin da suka fara cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas wallahi ko sallah da iya ba kai ka ji take fita wannan fariya da certificate din aljanna tun da yake halitta da raye suka ce wallahi ba iya sallah ba batanci ya kai iyaka da yawa akan sa ba da riba ya rana babu suka tada kawaga aka wajen sayyidina Umar cewa su sai an cire Sa'ad a gwamna ba sai yadda ba Umar bin Khattab ya ce wannan ba daga cikin sahabban manzon Allah ne dan aljanna ne ba ku ce bai isa sai bai iya sallah ba dukkan zargi a duniya suka masa wannan yasa shugabanci yana da wahala saboda tun zamanin sahabbai haka ake ba ma nafa gurbin sahabbai ne kuma ɗan aljanna da suke wajen wannan wahala ne sai da Umar ya ce a kira shi aka kira shi ya ce wani irin sallah kake musu ya ce sayyidina Umar wallahi sallah irin ta manzon Allah da ke musu yadda annabi yake sallah ya karanta da wannan haka da amma suka ce bai iya ba suka hada shi gaba ɗaya yi shugabanci addinin sayyidina Umar abu yayi tsanani sai ya ce Sa'ad bar gwamnan nasu sai tura Ammar ya je musu gwamna sai aka tura Ammar mai ke faruwa a lokacin shine da ya zo ya kara kansa ya bada hujjoji budan bakin sayyidina Umar ya ce za ka zannu bika ya Aba Ishaq wallahi daman ba ma zaton komai da kai sai alheri dukkan zargin da suka yi ni na san ƙarya ne amma saboda sai ya kiyare kada a ce ba bincika ba sai muka baka daman ka zo ka kara kanka yana bada hujjoji ya ce ga hukuncin da nake musu ga adalci da nake ga amana da nake ga da nake musu komai sayyidina Umar ya ce alhamdulillah daman zaton da muke baka kenan ba zai kana sahabbin manzon Allah amma ka zo daga baya ka ci amana su to wannan babu ba sahabbai da suke shugabanci irin tare da suka samu sai shi yasa shugabanci yana da wahala yanzu zamanin su Sardauna a arewa da su tafawa arewa sai sha wahala amma yau duk alherin arewa sai mun tuno su duk wani alheri in akan ilimi ne in akan noma ne in akan kaza ne hatta makarantu mafiya yawan da muke amfanuwa da su suka asafa suka da suka bari amma azaban da suke shugabanci saboda wahala su kashe su ma aka yi to wannan shine wahala da shugabanci sahabbai ko su da suka shugabanci tabi'ai wanda bayan sahabbai ba masu daraja a duniya sai tabi'ai ba su kai da dadi ba irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas da su aka cire su irin Abu Zar al-Ghifari shi ma dole sun da ya haƙura wanda annabi ya hango shi yace Abu Zar yamshi wahadahu wa yamutu wahadahu wa yub'athu wahadahu annabi ya ganshi yace kul Abu Zar gashi shi kade yake da iya zai rasu shi kade gobe iya ba shi kade za a tada shi amma da yaji aka tura shugaban abin gagarin sa yi saboda me saboda difficulty da shugabanci kuma kowa ya haka da shi kuma dole sai an yi shugabanci so yasa ka'ida ana so shugaba ya zama mai adalci mai rukun amana mai tausayi ga kuma da yake jagoranta mai tsoron Allah amma duk abin da yake daidai ko duniya za ta rade karka canja daidai kai kuskure ko kai barna kai cikin abin da yake daidai haka ake ba a barin in kana daidai shi talaka yace baya son daidai akwai haƙƙin kamar bayani amma in daidai din ne to kada a ce dan wani baya so za a daina yin daidai a koma sabon Allah mafhum sai shi yasa ka'ida in kana shugabanci dole ka zama mai iya jajircewa akan daidai duk wahala in dai abin da kake daidai ne karka gusa a kansa lokaci zai baka adalci amma kace duk daidai da aka yi ba ma so to a daina a rika rika office daga 1 to 2 ai sallah a hu ba ma so a bar kowa ya yi to a daina sallar ai ba daidai ba in abu daidai ne sai a yi bayani amma daidai kullum sai an yi mai sai an yi shi mafhum tayyib na'am shi yasa yake cewa to sai Abu Asadin suna bata ni a cikin addini yace laqad khiftu da na tabe wa khasirtu nayi asara idan a wannan hali wa dhalla amali da aikina ya lalace ace na rayu da manzon Allah amma ban yi sallah ba na rayu da manzon Allah kuma na ci amana su kona musu zalunci duka ba zai yi ba to hatta shi manzon Allah a shugabanci bai kubuta ba ga ran da ya raba ganima aka ce ijdil ya rasulullah fa innaka lam ta'adi annabi ya rabo suka ce manzo Allah ya adalci kai baka yi adalci ba annabi ya ce idalam adil faman ya adil inda ni ba zan yi adalci ba dan ce to a duniya kuma wa zai yi adalci in dai annabi ba zai ba to duniya wa sai da adali babu shi idan sai ciccuko sayyidina Umar ya kalle shi yace da an ya rasulullah adri ba wallahi bari bani manzo Allah ta da shi yake ne ce rabu da shi to shi yasa in kana tsoron zargi to karka da ka zama shugaba kuma in kana shugaba abin da kai daidai ne kada zargi ya dame ka duk girman sa kada ya dame ka mafhum amma in mutum matsoraci ne ba zai iya yi ba to karka taba jin tsoron zargi duk girman sa a duniya in dai zargi ne ba dai ba karka dame kuma in kana shugabanci babban abin da ke kanka shine alaƙar ka tsakanin ka da Allah ya wata da kyau in tana da kyau duk abin da kai Allah zai taimake ka amma in alaƙar ka ta lalace da Allah in dai kai musulmi ne to Allah ba ya taimakon ka to yasa kullum manufar ka shine yayi tsakanin ka da Allah ka yake mafhum tayyib haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana safwan ibn isa qala haddathana amr ibn isa abu na'ama al-adawi qala sami'tu khalid ibn umayr wa shuwaisan abar ruqat qala بعث عمر بن الخطاب قتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربط وجدوا هذا الكذاب فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فصاروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابئ سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداؤنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا wannan hadisi asalin sa iya da matsala a cikin isnadin sa sai dai a cikin littafin Ibn Majah hadisi da 1456 an samu hanyar da ke kara barkarki sannan kamar rabin sa ya zo cikin sahih Muslim so kula ga wannan hadisi ne da hanyoyin sa ke da inganci da za su iya karfafa shi mafhum tayyib haddathana muhammad ibn bashar shine bundar kenan yace safwan ibn isa ya ba mu labari amr ibn isa ya ba mu labari yace sami'tu Khalid ibn Umayr naji Khalid ibn Umayr da kuma Shuwais wato Abu Riqat su biyu sun ce kala wannan da tasmiya ne su biyu suka fada ba'atha Umar ibn al-Khattab Utba ibn Ghazwan shine Umar ibn al-Khattab ya aika Utba ibn Ghazwan Umar shine a matsayin fadi a wurin shi yayi aika din mafhum tayyib yasa sanin wasali iya da muhimmanci akwai misali irin wannan da aran mai kira mana dazu a raka'ar farko mai aran mai karanta a magariba dazu suratul naml mai karanta ya fara karatu daga wace aya walaqad ataina dauda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana kaga wa qala ku وقال din shi ne tasniya saboda mai Dawud da Sulaiman suka fada alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'minin ko aya ta nawa kenan an-Naml aya ta 15 sai wa warisa Sulaimanu Dawud aya ta 16 kaga Sulaiman ya gaji Dawud wa warisa Sulaimanu Dawud dai ya gaji daya so kaga ga fa'i ne ga makulin Sulaiman shi gaji Dawud to anan shine the same ba aka Umar ibn al-Khattab Utba kaga Utba shine makul sayyidina Umar shi ya aiki Utba ba aka ai arsala shine ba aka wa qala yace intaliq jeka anta kai wa man ma'aka da wanda ke tare da kai antan nan kawai ne taukin ne ai intaliq anta saboda in ba ka ban ka kira fi'ilul amri ba sai an kira ne fa'iluhu ba saboda damirin ne mustatir ai in talib wa mamma aka yi amma sai ce in talik ant so anta li tawkid ne kawai in talik anta wa mamma aka mafhum tayyib je ka kai ai kai da wanda ke tare da kai hatta idza kuntum har sai kun kasance fi aqsa a can biladul arab karshen garuruwan larabawa aqsa can karshe in an ce aka sa nesa kamar da yake cikin Isra'ila ayar farko subhanal ladhi asra bi abdihi laylan min ila al-masjid al-aqsa to aqsa shine can karshe nesa to sai ka je can karshen garuruwan larabawa wa adina bilal al-ajam kuma ka kusanto zuwa ga garuruwan wadanda suke ajamawa wadanda ba larabawa ba asalin su ni da ku duka mun shiga cikin ka'idar larabci amma dai muhimmin abu shine inna akramakum indallahi atqakum launin fata bai da muhimmanci auren Allah muhimmin abu shine takawa sai bakar fata ya shiga aljanna ya bar badara da bai bautawa Allah ba mafhum tayyib fa aqbalu hatta idha kanu bil mirbat sai suka daga har suka kai wannan waje na mirbat bi ma'ana mirbatul basra mafhum wannan basura kuma ana nufin mirbar na basura ba yana nufin basura asalin kasa da yake shakufa da basura bane wannan ba shi yake nufi ba basura wani wuri ne karami amma ishara ne zuwa ga wani wuri da yake da nau'in kasa wacce take farasol wajadu hadal kazzal ma ma'ana kazzal kazzal shine hijara baydwa suka samu wannan dutse wanda yake fari wato shine wurin da aka ce din sun isa فقالوا ما هذه suka ce meye wannan kalu suka ce hadhihi albasra wannan ita ce basra wato basra ina ishara ba kasar basra ba yana ishara zuwa ga wuri wanda yake basra wato basra shine karshen garin larabawa farkon garin ajamawa mafhum yawa shine wuri dake da duwatsu wanda suke fara ne shi ake kiran sa basra fasaru hatta idza balagu suka tafi har suka zo خيال الجسر الصغير دورا da wacce take gada aljisr shine gada as-sagir karamar gada wato kwatancen da aka musu sai ga su a daidai gadar da aka musu kwatance fa qalu sai suka ce ha kuna umirtum ai anan aka muku umurni da kuzo ku hadisin iya da tsawo fa qala utba ibn ghazwan sai utba yace la kadira aytuni na ganni ni da sauran sahabbai masu daraja wa inni lasabiqu sab'atin ma'a rasulillah ni ina daya daga cikin mutane gudun bakwai wato na bakwai din bakwai a waɗanda muka je wancan wuri din wanda su sun rayu da manzon Allah ma lana ta'amun illa waraqu shajar ba mu da komai da muke ci sai ganyen bishiya wato iya nufin su sahabban manzon Allah suka rayu da manzon Allah a wannan lokaci a farkon rayuwar su sun waye gari ba sa cin komai sai ganyen bishiya hatta taqarrahat ashdauna har kumacin mu yana tsagewa ko yana jin ciwo faltaqattu burdatan har na kai matakin da na tsinci babban mayafi ko katuwar riga fakasamtuha na raba ta a wancan lokaci baini tsakanina wa baina sa'ad da kuma sa'ad bin abi waqqas fama minna babu wani daga cikin mu min ulaika sab'a daga cikin wadancan mutane guda bakwai da muka sha wancan wahala da riga ba sai mun tsinci bargo muke rabawa mu daga cikin mu illa face wa huwa amiru misri min al-ansar face ya zama yanzu wani gwamna daga cikin gwamnonin manyan garuruwa shine zamani ya canja muna cin ganye muna kashin awaki muna tsintan mayafinmu ya gadi muke rufe al'aura muke sallah amma da zamani ya ci gaba sai Allah ya buɗa mana sai muka zama hatta gwamnoni a duniya sai yace wasu tujarribuna al-umara ba'adana dan haka kuma za ku ci gaba da jarraba shugabanni bayan wato duk wahalar da aka sha Allah zai daukaka ku a baya amma za ku samu jarrabawa a rayuwa shine wasu tujarribuna al-umara umara da sune mafulin biki to kaga ai ya faru da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya je gwamna an ce bai iya sallah ba kuma manzon Allah tun a rayuwa ce shi dan aljanna ne ai kaga magana su tayi contradicting abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan ke bayyana cewa Allah idan ya daukaka wani ya zama shugaba to sai ya zama mai hakuri wanda bai da hakuri ba zai iya me ba ba zai iya shugabanci ba mafhum tayyib حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا رؤوف بن أسلم أبو حاتم البصري قال البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخف في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال وانا حديثي أسألين سا ينا لمثلا أما أكدو بحلين ينسى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أتشكر صحيح الجامي ياتي حديث ياكي مطين صحيح لغيره أحديثي ندوه بيار المريدية لحمسن نبيه cewa daga Abdullahi ibn Abdurrahman daga Rauf ibn Aslam daga Abu Hatim al-Basri kana daga Hammad ibn Salama daga Thabit al-Banna daga Anas ibn Malik ibn Nadr qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da abinci sabbata a gare shi yace laqad ukhiffu fillah haqiqa an bani tsoro a tafarkin Allah an kai kololuwa na bani tsoro wama ya khafu ahadun tsoron da yau ɗayanku baya jinsa shine a farkon musulunci an tsoratar da mu an cutar da mu da ƴan bayanku ba su sha wannan wahalan ba shi yasa a yanzu saboda wannan aulawiyya din wato priority ne ɗan farko ko karatu muka gani a littafi Sheikh Usman Dan Fodio Allah ya ji ransa malamai suka ce mana kuskure ne zaka ga mun kyautata masa mai zato sai mu ce Allah ya gafarta masa saboda mai saboda aikin da yake ba za mu iya yin sa ba a yanzu shi yasa babu dan adam da yake ba asumi za mu dauki iyaku sunna mu ga wani abu amma babu iya mai ba bakar magana in ka dauki littafin mai risala ko mai ashmawi ko mai iziya ko an ga kuskure ba a bakar magana tsakanin mu da su shine Allah ya ji kansu saboda sun yi wahala sun wahala a lokacin da mu ba mu sha wannan wahala ba kuma ko a Najeriya haka ya dace mu zo masu ladabin ilimi malaman da suka karantar da mu ko sun yi kuskure a da na karantar da sunna ba za mu bi su da zagi ko bakar magana ba Allah ya ji dan Sheikh Abubakar Muhammad Gumi
amin
za mu dauki littafin sai a ga tuntube a cikin sa amma babu bakar magana saboda wahalan da ya sha a yanzu inda bai sha wahalan da bada ba a samu wannan ci gaban da ake ciki a yanzu ba irin su malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansu suka biyo baya irin su malam Abba Aji Allah ya ji kansu irin su malam Isma'ila Idris Allah ya ji kansu su malam Ibrahim Bawa mai shinkafa su malam Andasan Sai duka Allah ya ji kansu wanda suka rasu din nan duk waɗannan sun sha wani wahala da idan kana da adalci zai sa ko kaga kuskuren suka kyautata musu zato saboda a lokacin da suke da'awa akwai tayin da karantar da suna manje da bindiga ake zuwa a cikin iyayen mu akwai wadanda an kama su da wa'azi ne kawai a cassette na wa'azin sunna a ali sabinti zaka daure su a gombe kawai a same ka da wa'azin sunna a cassette aka daure mutane wata 11 a gombe kawai mai da yin su an ji wa'azin cewa a tsaye da sunna a rusa dide akwai lokacin da ake zuwa wa'azi 70 in an zo wajen wa'azin da bindiga ake zuwa harbin da suka zo wajen wa'azi kuma a haka mai wa'azin zai tsaya ya ce ku dawo bana kada harbe ku ci gaba da yi to yau kai kuskure sai ka zage shi inda bai wancan juriyar bada ni muna ina da kai yanzu anan wani dan daba ne wani da yana cin yanzu dan garaya ne su ce sa ko sun kuskure to akwai alkhairan su da har yanzu muke cin albarkacin to sai mu kyautata zato mu ce Allah ya yafe musu sai mu aikata daidai din amma ba bakar magana ba duk dan halal baya manta asalin wadanda suka yi mai gina alheri da yake cin riba wannan shine kaida mafhum tayyib shi yasa duk harkar da'awa akwai seniority ran da aka rasa wannan kabari ya lalace Allah ya samu wani ya lafiya wa laqad uzifu fillahi haqiqa an cutar da ni a tafarkin Allah wa ma yughza ahadin cutar wanda yanzu babu dai da za a yi irin wannan inji ma zan cutar wanda ya samu babu wanda dai saboda me saboda shi kada ya fara to haka wadanda suka rigaye mu mu ma haka wadanda muka rigaye su ta harkar da'awa tana da wahala mu da muka taso yan baya na shi da kayan da muka fara sa mu karantar da addini wasu abubuwa da muka karantar na sunna mun sha wahala a kansu a Gombe na sha wahala a kansu a ATU na sha wahala saboda mai saboda lokacin su ne muka fara karantar da sunnoni lokacin jiyarwa irin bayan liman a tablik wahalan da na sha a wannan da na karantar da shi kuma ba fa nesa ba a hiyatu sunna wa ikmalul bidi'a da dan kodi da dan kona karanta shafi na ta santa zuwa da shi kaje ka bude yace wal afdalu ayya fa'al imamu sautahu fa yahummu li'annahu min wadha'if al imam ihya'u sunna na bude amma kai wallahi na wahala daga an ga mutun ya dan daga sai ce to ga daliban fanta ga su can ga kaza muka shiga wani hali dalibai ta ko ina yara za a gombe mutum da je ta da ikama bai jiyar ba a kore shi a masallacin a hana shi ladanci kuma aran momi ne wani an kwace iyalinsa akan wannan sunna haka muka je ATV ko ina na je wani hana jiyarwa ta sai an ga nuna ka a wuce wani ma da ya tashi shari'a je watsa wai ya je ATV a yi wani matashi ya zo yana karantarwa lokacin 1995 ne yana karantarwa wai ya ce a rika sallah ba liman wai jiyarwa ne ba liman za mu karantar da sunna a masallaci wata gari sai a ce yanzu commissioner of police ya neman ka kuma ba fada ba zagi to wannan fa mu yan baya baya wadancan da suka yi to yanzu duk garuruwan da muka sha wahalan ya wuce lokacin da muka ce kar a taka wando akwai time da ake ce mana in mutum ya wuce ya daga suka ce wannan yan iska ake gafara yau cikin taimakon Allah da muka yi hakuri har waɗanda suka faɗi wannan suna daga stress ba sa takawa masallatan da aka kori yaran mu akan jiyarwa dukkanin su an daina jiyarwa saboda me saboda hakuri a karantarwa inda ba ta kuri ba da duk amma ce kuma aka yi ta fushin mu yi fada da lattawa da suka girme mu muka ji ba yadda ba yi ba muka ji kiran sunan su mu haiba da muka ce a'a za mu karantar da su da ba fada ba zaki saboda ai mai abun fada baya fada inda kana da hujja baka da lokacin fada duk wanda kaga ya tsaya fada to hujja ce ta kare amma in kana da hujja to qala Allahu qala Rasulullah da mu mushi ake karanta su to duk wadannan Allah ne ya samu wani lafiya Allah ya karba daga gare mu yace wa laqad atat alayya 30 min bayni laylatin wa yawmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi kwana kaman 30 dare da rana mali wal bilal ni da bilal ba mu da komai ta'amun na abinci ya akulu hudu kabit wanda ma'aboki kabit zai ci me kabit na hanta shine liver ina hantan ka take shine karkashin lobes ɗin kafofinka na dama immediately karkashin fufun dama shine hanta nan anan yake daga fufu ya kare sai hanta daura da shi kuma mai a hagunka nan shine tumbi stomach shi kuma yana da hagu gefen hanta hantanka cikinta ne kake da gallbladder wannan dan mata dan madaci da ake cirewa kaman adabba to gallbladder yana wurin gefensa shine pancreas ga kuma stomach ɗinka mafhum tayyib amin babu wani abin da ma'abuci hanta zai ci illa shay'un sai dan wani abu tare da mu wanda yuwarihi ibutu bilal wanda bai wuce bilal da sa a cikin hama ta yi ajiye ba shine abincin mu wato kwana 30 ne da bilal abincin bai wuce sa a hama ta yi rike shi ba kuma abincin a hama yake sa ba ne rike mana ai ka san rayuwar da kunci dare da rana kwana 30 ba mu da abun da ma'abuci hanta zai ci sai dan abun da ke hamatar bilal haka ya rike shi a bilal hamata sahabbai suka yi tafiya ba mutum dubino daya ya rike shi kwanaki kamar yadda suka faɗa hadisin Abu Ubaida bin Jarrah a baki za mu sa dubino mu rika dan tsotsa idan muka gama tsotsa sai mu sha ruwa kai sai mu mai da cikin aljihu mu aje sai gobe mu cire mu tsotsa kar mu cinye shi ya kare dubino ne guda daya tsotsansa ake kada ya kare Allah ka kare ya da sahabban manzo Allah Allah ya samu wani lafiya na so mu gama babu amma duk saurin da nayi ba zai iya yiwuwa ba ina ga sai mu yi hakuri a nan danko insha Allah ta'ala sai Allah ya hada mu karo na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى